shigo wa zauren VOA. A yau shirin ya dawo gida Najeriya daga kasar Ghana. Zan hada ku yanzu da abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya wanda zai bayyana baki da suka samu shigowa zauren. Sannan ya gaya mana maudu'in mu na yau. Nasiru gare ka.
To, jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure. Wato zauren VOA da muke tattaunawa yawanci da muna yin abun nan a nan Abuja wata-wata kafin sashen wasu na muryar Amurka ya bada dama wasu kasashe ma na nahiyar Afirka su rika shirya wannan shirin. An shirya wannan shirin a wasu kasashe kamar Jamhuriyar Nijar, an shirya a Ghana, ina jin anya Kamaru. Yau kuma mun sake watakila zagaye ne saboda muhimman abubuwa da suka yi ta faruwa a Najeriya. Mun dawo nan babban ofishin muryar Amurka na Abuja saboda gudanar da wannan muhimmin taro da sashen Hausa na muryar Amurka ke jagoranta ta gayyaci ƙwararru domin su tattauna kan muhimman abubuwa da suke faruwa a tarihin Najeriya da kuma sauran ma zan iya cewa sassan nahiyar Afirka in ma ya shafi duniya gabaɗaya in Allah da akan tattauna a wannan zaure. A wannan karo darasin mu shine dokoki 44 da majalisun dokokin Najeriya na jihohi suka ki amincewa da su. In za a tuna majalisar dokokin tarayya wato ta hada da majalisar dattawa da majalisar wakilai sun kammala amincewa da dokoki 44 da suka shafi tsarin su shine sai an samu 2-3 na majalisun dokokin jihohi sun amince ne sannan su zama doka. Cikin ko waɗannan dokokin akwai abin da aka dade a Najeriya kamar misali bawa kananan hukumomi damar cin gashin kansu na daga cikin waɗannan dokokin waɗanda kuma zan iya cewa jihohi guda 11 ne kacal a cikin jihohin Najeriya 36 suka amince a yi wannan. Don haka jihohi 25 gabaɗaya sun ce sam amma sun ba da wasu dokoki ko sharuɗa da suka ce sai an cimma su ne sannan za su iya amincewa. Sharuɗan nan sun haɗa da sai an ƙirƙiro rundunar 'yan sanda ta jiha. Sharaɗi na biyu akwai a kafa hukuma zan ce majalisar kula da harkokin shari'a ta jiha. Wannan ma cikin kudurorin kenan. Sannan kuma akwai tsari wanda suke so a bi na bada damar hanyoyin da za a iya tsige manyan shugabanni na majalisun dokokin jihohin. Wato ina jin wani tsari ne da suke so a bi wanda zai zama akwai yar tirjiya ko dan wahala ba wai kawai gobe a ji cewa an cire kakakin majalisar dokoki na jiha ko wani daga cikin manyan shugabanni na majalisun dokokin na jihohin ba. Su kansu majalisun dokokin jihohin na buƙatar su samu cin gashin kai wato su samu gudanar da harkokinsu na kashe kuɗi a rika tura musu kuɗin su kai tsaye kamar yadda majalisar dokokin tarayya take aiki. Idan sun samu wannan ya nuna sun tsira daga babakire na gwamnoni da ake zargi kenan. Da haka majalisar dokokin jiha tana da yanci ta yi abin da take so kamar yadda majalisar dattawa da wakilai ke da irin wannan yanci a nan matakin tarayya. Mun yi sa a wannan zaure muna da muhimman mutane da suka dace su tattauna wannan darasin da za mu tattauna da su waɗanda suka haɗa da shi barista mai nasara Kogo Umar wanda ƙwararre ne. Kullum muna faɗa cewa shi ya haddace tsarin mulkin Najeriya aya zuwa aya, sakin layi zuwa sakin layi. Ba ma tsarin mulkin Najeriya, akwai tsarin mulki na ƙasashe wajen guda 7 waɗanda ya haddace su da kansa nan. Sannan sai muna da babban bako a wannan taron wanda ya sha gwagwarmaya kan harkokin majalisun dokokin jihohin nan. Kuma kazalika bayan ya yi shugaban majalisar dokoki na jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya, kazalika kuma ya shugabanci ita wannan kungiyar da ta rubuto wannan dokar wato kungiyar shugabannin majalisun dokokin jiha wato Speakers Forum ta Najeriya baki daya. Ya yi gwagwarmaya iri-iri har ma a sanadiyar wasu ayyuka na wannan kungiyar ta ƙasa aka so a tsige shi daga mukaminsa amma ya samu da ya gama lafiya ba a tsige shi ba. Wato Right Honorable Inuwa Garba. Right Honorable Inuwa Garba sai dai kuma ɗan jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ce ta PDP amma ba ita muka zo tattaunawa ba, mun zo ne don mu yi wannan dokokin.
Ba shi kafa wannan kungiyar ba ma ko?
Shine ginshikin kafa wannan kungiyar ta waɗannan shugabannin majalisun dokokin jihohi. Don mu ba mu ma fara sanin kungiyar ba sai lokacin da yake jagorantar ta. To yanzu kuma kakakin majalisar dokoki na jihar Bauchi Alhaji Suleiman yake jagorantar wannan kungiyar. Ya mana alƙawarin zai zo da kansa ko ya turo wakili amma muna jira da harin su. Sannan sai muna tare da Alhaji Isiyaka Hassan wanda baba na gode wanda shi kuma dan gugurmayar harkokin siyasa ne mai lura da al'amuran yau da kullum ne wanda yana wannan zaure, sai ma kuma ga wani ma dan gugurmayar Alhaji Abdullahi Garba Gombe wanda ƴan Gombe suka fi sani da Baba Dangai, wanda tsohon sakatare ne na narkakkiyar jam'iyyar adawa ta AD wato Alliance for Democracy wace ba a magananta yanzu. Sai kuma babban zaure muna tare da sauran manyan baki da suka hada da Sabo Imamu Gashiwa dan jam'iyyar NNPP daga ganin hularsa ma ba sai an tambaya ba. Muna tare da Mama Balaraba wace yar gugurmaya ce, uwa ce a kungiyar maabota kafafin yaɗa labaru da cigaban ƙasa. Sai kuma muna tare da injiniya Magaji Muhammad Yaya wanda dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya, kuma kazalika yanzu memba ne a kwamitin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wato Bola Ahmed Tinubu. Sannan muna tare da Malam Saminu Dauda wanda kawai shi zamu zayyana shi da ɗan Najeriya ne kawai, Saidu Sambo Kaftan wanda shi shugaban wata ƙungiya ce mai gugurmayar nemawa marasa galihu ilimi yara masu gararan bakan tituna, yana da ƙungiya da take kula da wannan sashin. Sannan kuma a nan muryar Amurka muna tare da shugabar wannan office sashin Hausa wato Hajji Madina Dauda na Dabo, sai sauran ma'aikatan wannan sashi irin su Baba Karami da aka fi sani kenan, amma Saliwa Wolu Saliwa sunansa shine zai kula mana da na'urorin yada shirye-shirye kai tsaye. Sai kuma shugaban ɗakin shirye-shirye na wannan gida wato Benjamin Ogagon muna tare da shi a wannan zaure, sai sauran wakilan sashen Hausa na muryar Amurka irin Shamsiya Hamza Ibrahim, irin su Hawwa Umar, irin su Halima Abdurauf. To ina jin sauran ma watakila suna nan tahowa. Zan ba da abun magana ga ita Hajiya Madina Dauda don ta miƙa abun magana. Watakila ina jin za mu fara da Right Honorable Inuwa Garba ne wanda yayi magana. Daga nan in mun zo abu da ya shafi doka sai mu ga to yanzu kuma daga ina, tunda yanzu dai majalisun an samu 25 sun yi rinjaye sun hana wannan dokar wucewa, sharuɗan su dole sai an cimma ne ko kuma a bari sai an sake sabon zaɓe ne, an sake sabon zubi a ga ko za a iya mai da waɗannan dokoki a sake yin nasara. Shi wato barista mai nasara Kogo Umar ina ga zai mana wannan bayani. Hajjia Madina Dauda, zaure na hannunki.
To madalla Alhaji Nasiru Adamu Alhikaya da abokanan aiki na da ke wannan zaure a yau, ina ma kowa da kowa maraba da zuwa. Wannan kwamiti da majalisar dokokin ƙasa ta ba dama na gyara kundin tsarin mulkin ƙasa, wato ba yau suka fara ba, an fara tun daga shekara 2003, akai a 2007, akai a 2011, akai a 2015 har zuwa 2019. Wato a taƙaice dai, ya zuwa yanzu wannan shine karo na 5 da za a yi ƙoƙarin gyara waɗannan ɓangarori a kundin tsarin mulkin ƙasa da suka damu 'yan Najeriya. To abin mamaki ne a ce a karan farko ƙungiyar kakakin majalisu ta Najeriya ta aikewa wannan kwamiti da ya haɗa da mutane 44 su kansu a majalisar dokoki. Majalisar dattawa na da mutane 22 a ciki, majalisar wakilai na da mutane 22 a ciki. Shi ne kaɗai kwamiti mafi girma a majalisar dokokin ƙasa, saboda muhimmancin da aka ɗora a kan kundin tsarin mulki da kuma gyara duk abin da ya shige wa 'yan ƙasa duhu. To sai ƙungiyar kakakin majalisun jihohi suka rubuto takarda ga wannan kwamiti a karan farko cewa su ma fa kafin su kai ga ma duba waɗannan dokoki har su kai ga amincewa da su, a kai ga ma sa hannu saboda 'yan Najeriya su amfana, su ma fa suna da buƙatu. Kamar yadda Malam Nasiru ya riga ya zayyana su guda 4 ƙarara, dole ne a ba jihohi dama su kafa 'yan sandan jihohi. Wannan shine na farko da suka bada. Na biyu suka ce dole ne a ba su dama su kafa ƙungiyar duba ɓangaren shari'a, wato State Judicial Council. Ana da National Judicial Council a ƙasa, to su a ba su dama su ma su kafa tasu. Sannan kuma a ba majalisun jihohi cin gashin kai. Sannan kuma a ba su dama, wato su ne sai lokacin da suka ga dama, in har aka samu ana neman sauya wani babba mai mukami ko wani ɗan majalisar jiha, to su da kansu ne suke da izinin su yi abinsu. To waɗannan abubuwa sun dami 'yan ƙasa, saboda haka wakilansu ne mu faɗakar da mutane mu kuma gaya musu yadda abubuwa suke. Honorable Inuwa, batun kafa 'yan sandan jiha ka yi majalisar nan, ka san kuma yadda yin dokokin nan suke. Shin kana ganin a yanzu a wannan ƙasa ya kamata majalisun nan
25 su nemi wannan izini na kafa ɗan sandan jihohi?
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina ga wannan tambayan ina cikin wanda suka fi dacewa da Amos tambaya kan abin da ya shafi harkokin majalisun dokoki na wannan ƙasa Najeriya, domin na fara harka na gyaran kundin tsarin mulki tun daga 2003 lokacin da nake dan majalisa. Nazo ina cikin member na wannan Conference of Speakers daga 2007 zuwa 2011, wadda ni ne coordinating jihohi guda 6 na Arewa maso gabas a wannan committee na wancan lokacin, wadda distinguished senator Ike Kwaren Madu ya zama shine chairman na gyaran kundin tsarin mulki. 2011 zuwa 2015 ina speaker na jihar Gombe, kuma ina chairman na wannan gabamiyar kungiya na shugabannin majalisun dokoki na Najeriya. Aka gama, nazo ne ina mai ba da shawara na musamman a National Assembly office na mataimakin shugaban majalisar dattawa akan harkokin siyasa a majalisar dattawa na Najeriya. To, Ajiya Madina, a hali da irin wannan ƙasa take ciki, abubuwan da suka faru na sa ƙa'ida, ni ma bisa ga irin ƙa'ida da nake da shi a matsayina na shugaba, matsayina na ɗan siyasa, matsayina na ɗan Najeriya mai kishin, in ga an gyara abubuwa, ina ga kamar an yi wa demokaradiyya fyaɗe, an yi wa 'yan Najeriya rashin adalci. Domin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya nan da aka ce za a yi, dukiyar Najeriya ake ɗauka a sa wa waɗannan kwamitoci a kashe su, domin a yi dokoki da tsare-tsare wanda za su ba da dama a gudanar da abubuwan da za a mulki al'ummar Najeriya da su, don su samu sauƙi. Idan ya kasance sai an sa condition ni sai Aminu abin da ya shafe ni kafin in yi abin da ya shafi 'yan Najeriya, ina ga wannan ba adalci ba ne. Ban goyi bayan wannan ba, ban yarda da shi ba, kuma ba adalci ba ne, ba gaskiya ba ne. Kuma duk wanda yake speaker a Najeriya, ni inda ya san ni da irin wannan ƙa'idar, ya kuma san ni da tsayawa kan abin da nake ga shi ne interest ɗin al'umma number one, kafin interest ina kuwa interest ɗin jam'iyyata. Maganar state police, kowane ɓangare ko kowane al'umma sun yi fassara shi da irin tunaninsu. Akwai wanda ba sa so a yi state police saboda gani yadda gwamnoni suka dawo ƙananan alloli a jihohinsu. Suna ga idan aka ba wa gwamnoni ƙarin ƙarfi akan wanda suke da shi, wanda sun fi ƙarfin kowa, sun fi ƙarfin komai a cikin da'irar demokaradiyya na Najeriya, a ƙara musu za su yi 'yan sandansu, to ƙarshenta abinda gwamna yake so in ya ga dama numfashi ma ya zaba mai irin wanda za ka yi. Domin a yanzu ma da ba su da 'yan sandan kansu, ga yadda wasu gwamnoni suke yin zalunci, suke cin zarafin mutane, suke yin abubuwa da ba su daidai da adalci ko tsari ko shugabanci na adalci ba. Akwai wanda suke ga to idan aka yi wannan gwamnonin jihohin ƙaryanta wasu ɓangare su yi amfani da shi a matsayin hanyar da za su bi domin yadda suke agitation a ɓalle Najeriya a yi waye-waye, to maganar yin 'yan sanda wa jihohi a ƙarƙashin gwamnoni na jihohi, wannan yana da babban question mark wa ɓangaren tsaro na Najeriya, wa ɓangaren 'yan siyasa na Najeriya, wa ɓangaren zamantakewar Najeriya ta a matsayin ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Kuma musamman a irin wannan hali da Najeriya take da crack ta ko ta ina. Akwai wanda suna goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na iya iliminsu. Akwai wanda ba sa goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na sanin wasu abubuwan da bai zama ilimi ga kankuwa ba. So, akan wannan na bari ne, ina da na personal reservation, amma idan al'ummar Najeriya, ko da za a yi shi zama fitina, ba a fata, idan al'ummar Najeriya suka ce shi suke so, to a tsari na mulki, a tsari na demokaradiyya, a tsari na adalci, a tsari na ɗan majalisa a matsayinsa na wakili, abinda al'umma suke so is paramount, shine number one, kuma shine priority. Abubuwan da kika irga, akwai abubuwan da daga jinsu ba 'yan majalisa ne suke so ba, gwamnoni ne. Kamar maganar 'yan sanda na state, magana ne na gwamnoni. Kamar maganar judicial council, domin an tashi ko interpretation ko abinda ya samu judicial da shi ba da yafi ni sanin wannan don layi sane, suna ga za su samu absolute control akan yin doka, kamar yadda su abinda gwamna yake so shi za a masa majalisa ya kasance kuma abinda yake so shi za a masa ɓangaren kula da shari'a.
Da waɗannan bayanai na tsohon kakakin majalisar jihar Gombe, Honorable Inuwa Garba, za mu dakata a yau. Sai makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.